shuru'i halittu gaba ɗayan su matalauta ne a wurin Allah mabuƙata ne ga abin da yake wajen sa shi mawadaci ne daga su baya buƙatar komai daga wurin su haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala ya wajabtawa bayin sa addu'a yayin da Allah subhanahu wata'ala ya ce ku roƙe ne zan amsa muku lallai waɗanda suke girman kai game da ibadata wato addu'a za su shiga wutar jahannama suna ƙasƙantattu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda bai roƙan Allah to Allah yana fushi da shi duk da haka kuwa Allah yana matuƙar farin ciki da roƙon da bawansa yake yi masa kuma yana son naci a cikin roƙon yin hakan yana kusantar da bayansa zuwa gare shi haƙiƙa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun himmatu da wannan al'amari har ta kai da ɗayansu baya rai ɗan ƙaramin wani abu kaci ya roƙi Allah shi ba ta kai buƙatunsu ga kowa daga bayansa wannan ba kowa ba ne sai dogaro ga Ubangiji da kuma kusantar shi zuwa gare su
saboda koyi da suke yi da fadar Allah madaukakin sarki
kuma idan bayina suka tambaye ka game da ni to lalle ni makusanci ne addu'a tana da matsayi mai girma a wajen Allah
ita ce mafi karamcin abu a wajen Allah
addu'a na mayar da wasu hukunce-hukuncen da Allah ya yi addu'ar musulmi Allah na amsarta ba shakka
idan an cika sharuɗan amsar addu'ar kuma abubuwan hana amsar addu'a sun kau
Allah na bai wanda ya roƙe shi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa wanda manzon Allah tsaya da aminci Allah su tabbata a gare shi ambata da faɗinsa wani musulmi bai kasance ba yana roƙon Allah da wata addu'a
wadda ba saba wa Allah a cikinta ko kuma yanke zumunci
face Allah ya ba shi ɗayan ukun nan ko dai Allah ya gaggauta amsar addu'arsa ko kuma Allah ya tanadar masa ya ajiye masa addu'arsa har zuwa ranar lahira ko kuma Allah ya kawar masa da wata cuta kwatankwacinta sai suka ce mu yawaita kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ne mai bayar da mafi yawa nau'o'in addu'a
addu'a nau'i biyu ce
ta farko addu'a ta ibada kamar sallah da azumi ta biyu addu'a ta bangaren roƙo da neman taimako mafificin ayyuka shin karatun alqur'ani ne yafi ko kuma zikiri ko kuma roƙon Allah da neman taimakonsa kai tsaye karatun alqur'ani shi ne mafificin ayyuka sannan zikiri da yabon Allah sannan roƙon Allah da neman taimakonsa wannan a dunƙule kenan sai dai wasu lokutan wani abu kan fujuro ya sanya waɗanda aka fi su samun ɗaukaka su fi waɗanda suka fi su
kamar addu'a ranar arfa ta fi mutum ya karanta alqur'ani a wannan lokacin shagaltuwa da zikirin da ya zo a sunna ƙarshen kowace sallar farilla ya fi mutum ya karanta alqur'ani a wannan lokacin
sabubban da suke sanya amsar addu'a
akwai wasu sabuba da ke a fili akwai kuma waɗanda ke a ɓoye sabubban da suke a fili addu'a da ayyukan ƙwarai
kamar sadaka da alwala da sallah da fuskantar alƙibla da ɗaga hannu yayin addu'a da yabon Allah da abin da ya cancance shi da yin amfani da sunayen Allah da siffofinsa waɗanda suka cancance shi idan addu'a ta kasance ta neman aljannaci to sai yana halin mai ƙasƙantar da kai da neman falalarsa da rahamarsa idan ko addu'a ce ga wanda ya zalunce shi a misali kada yi amfani da sunan Allah mai nuni akan rahama da karamci sai dai a yi amfani da sunan Allah mai nuni akan Allah mai ƙarfi ne kuma ya rinjayi kowa daga cikin sabubban akwai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon addu'a da tsakiyarta da ƙarshenta kuma mutum yayi ikirarin zunubinsa da godiyar Allah ga ni'imarsa kuma mutum ya ribaci lokuta su falala wanda dalilai sun zo akan cewa lokuta ne da ake dacewa da amsar addu'a su ne kamar haka na farko cikin yini da rana ƙarshen kashi ɗaya bisa uku na ƙarshen dare Allah subhanahu wa ta'ala yakan saukowa saman duniya yana cewa shin akwai mai roƙona na amsa masa shin akwai mai neman gafarata na gafarta masa da kuma tsakanin kiran sallah da tayar da iqama da bayan alaula da yayin sujjada da gabanin sallama daga sallah da bayan salloli
da yayin kammala sauke karatun alqur'ani
da lokacin da zakara ke shara da yayin tafiya da addu'ar wanda aka zalunta, da addu'ar wanda ya shiga matsi da takura, da addu'ar mahaifi ga ɗansa, da addu'ar musulmi ga dan uwansa ba tare da sanin sa ba, da lokacin karo da makiya a wurin yaki. Na biyu, cikin satuttuka,
ranar Juma'a, musamman ma Juma'ar da ta dace da ranar Arafa.
Na uku, cikin watanni, watan Ramadan, yayin shan ruwa da kuma sahur, da daren Lailatul Qadari, da kuma ranar Arafa. Na hudu, cikin wurare masu ɗaukaka, cikin masallaci gaba daya, da kuma Ka'aba, musamman ma a wurin nan da ake kira Multazam. Multazam wuri ne da yake tsakanin Hajarul Aswad da kofar ɗakin Ka'aba, da kuma maqamu Ibrahim, da saman dutsen Safa da Marwa, da kuma filin Arafa, da Muzdalifa, da Mina, duk a yayin aikin Hajji,
da yayin shan ruwan Zamzam da waninsu.
Sabubban da suke a goye, daga ciki akwai kafinin addu'a, mutum ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala tuba na gaskiya, da kuma mayar da abin da ya zalunta, kuma ya kasance abincin mutum da abin shansa da tufafinsa da gurin zamansa na guminsa ne na halal, da yawaita ayyuka na da'a zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala, da nisantar abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta, da kamewa daga abin da yake akwai shubha a cikinsa ko kuma sha'awa. Yayin yin addu'a kuma, ana so mutum ya harato da zuciyarsa, ya aminta da Allah, ya gaskantar da kai ga Allah, da ƙarfin komawa ga Allah, da dogaro ga Allah, da naci wajen roƙonsa, da mayar da al'amari zuwa gare shi, da yanke neman buƙatuwa ga wanin Allah, mutum ya yanke neman buƙatuwarsa zuwa ga wanin Allah. Abubuwan da suke hana amsar addu'a, mutum ya yi addu'a ba amsa masa ba, ko kuma a jinkirta amsa masa. Sabubban na da yawa, daga ciki akwai roƙon wanin Allah tare da Allah, da faɗaɗawa cikin addu'a, kamar mutum ya nemi tsarin Allah daga zafin wutar Jahannama, da ƙuncinta, da duhunta.
Duk da kuwa ya isa mutum kawai ya nemi tsarin Allah da wuta,
da addu'a da mutum ce ma kansa ko waninsa bisa zalunci, da addu'a da akwai saƙon Allah a cikinta, da yanke zumunci, da dangantar da addu'a a bisa cewa Allah in ka so, kamar ya ce ya Allah ka gafarta min in ka so, da makamantan haka, da gaggawa wajen neman amsar addu'ar, kamar mutum ya ce ni na roƙi Allah amma har yanzu bai amsa min ba, da gajiyawa, wato mutum ya ba addu'a saboda gajiyawa da yinta, da yin addu'a da zuciya rafkananniya mai wasa, da kuma rashin ɗabi'antuwa da tafarkin Allah subhanahu wata'ala. Hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana addu'a cikin sallarsa, bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati ba, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yayi gaggawa, sai yasa aka kira shi ya ce masa ko kuma waninsa, idan ɗayan ku zai yi sallah, wato addu'a, to ya fara da godewa Allah da yabonsa, sannan ya yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan sai ya roƙi abin da yake so. Abu Dauda da Tirmidhi ne suka rawaito shi. Da kuma yin addu'a da wani al'amari da hukuncinsa ya riga ya gudana, kamar mutum yayi addu'ar dawama a duniya, haka kuma wuce gona da iri wajen ɗaukaka sauti da murya a cikin addu'a. An so mai addu'a ya jiranta addu'arsa kamar haka: na farko, godiya ga Allah da yabo; na biyu, salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam; na uku, tuba da ikirarin zunubi; na hudu, godiya ga Allah subhanahu wata'ala bisa ni'imarsa; na biyar, fara addu'a da kalmomi dunƙulallu masu cike da hikima wanda aka samo su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma sahabbai magabata; na shida, kare addu'ar da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam;